Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Alhamis 3 ga watan Janairun 2018 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noman da Dalol da kuma Niya da muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasin Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuka bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta inda ta jawo mutanen da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun shekarar 2015. Sannan Sulemumuna Barma zai shigo da shirin na kasa. Sannan muna tafe da sharhin jaridan Ghana sai kuma sakon da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisa Kevin McCarthy ya ce shugaba Donald Trump ya sake gayyata shugabannin majalisa zuwa fada White House gobe Juma'a domin ƙara tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Trump yana neman dala biliyan 5 na gina katanga kan iyakar da ke kudancin Amurka buƙatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka kyamencewa da ita. An tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba Trump da kusoshin jam'iyyun Democrat da na Republican ba tare da samun ci gaba ba, banda kawai niyyar da shugaba Trump din ya bayyana ta ci gaba da tattaunawa. Kafin zaunawa da 'yan majalisar Trump ya ce za a ci gaba da rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati har ya lokacin da ta kama. Kakakin majalisa mai jiran gado Nancy Pelosi tana shirin gabatar da wani kuduri da zai ba da damar sake bude ma'aikatan gwamnati da zarar jam'iyyar Democrat ta karbi ragamar shugabancin majalisar ranar Alhamis mai zuwa. Shugaba Donald Trump ya ambaci kasar Siriya da cewa ba wani abu bane illa yashi da mutuwa yayin da yake kare shawarar da ya yanke ta janye dakarun Amurka daga kasar akan abin da ya kira yaƙe-yaƙen Amurka da ba sa ƙarewa. Shugaban kasar ya bayyana haka ne kafin taron majalisar zattarwa karan farko na wannan shekara yayin da yake ganawa da manema labarai tare da sabon mukaddashin sakataren tsaron kasa Pat Shanahan da ke zaune a hagunsa. Sun kuma bayyana abin da zai iya kawo sabani tsakanin Trump da manyan kwamandojin sojojin Amurka dangane da tsarin Amurka gabas ta tsakiya da kuma kudancin Asiya. Rasha ta ba ofishin jakadancin Amurka izinin ziyartar tsohon mayakin ruwan Amurka da aka tsare bisa zargin leken asiri a cewar ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar jiya Laraba. An ba da wannan damar ne 'yan sa'o'i bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa daga Brazil cewa yana jiran bayanai kan dalilan kama mu Amurkan.
With respect to Mr. Whelan who's being held
yace dangane da Mr. Whelan wanda aka tsare, muna kyautata zaton cikin 'yan sa'o'in ofishin diplomasiyyar mu zai iya ganinsa domin neman ƙarin haske. Mun bayyana wa Rasha ƙararrar cewa muna buƙatar ƙarin bayani dangane da zargin da ake masa, idan kuma muka tarar tsare shin da aka yi bai dace ba, za mu buƙaci a sake shi ya koma gida ba tare da ɓata lokaci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ya samu wata wasiƙa mai ma'ana daga takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya faɗa a wajen taron majalisar zattarwa cewa mun ƙulla kyakkyawar dangantaka sosai, mai yiwuwa ne za mu sake ganawa. Trump ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan da Kim ya yi wani gargaɗi da cewa za su raba gari da Amurka idan har Washington ta ci gaba da ƙaƙaba wa Koriya ta Arewa takunkumi da nufin raba gwamnatinsa da makaman nukiliya ƙarfi da yaji. Trump da Kim sun sa hannu a wata yarjejeniya da ba ta da madafa yayin ganawarsu ta tarihi a Singapore a watan Yuni. Sai dai tun daga wancan lokacin ba a sake samun ci gaba a tattaunawar ba. sabili da kin amincewa da abin da Pyongyang ta bayyana a matsayin neman da Washington take yi ta raba ta da makaman nukiliya kafin ma a yi mata wani sassauci. Daga ƙarshe wani gungun 'yan majalisar Burtaniya da kuma 'yan gwagwarmaya ƙasa da ƙasa suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gwagwarmaya mata da aka ɗaure a ƙasar Saudiya domin gudanar da bincike kan zargin da ake yi cewa ana cin zarafinsu da kuma gasa masa kuba a gidan yari. Ƙasar Saudiya ta ɗaure fiye da mata 10 bara, galibi waɗanda suka yi gangamin neman 'yancin tuka mota da kuma kawo ƙarshen tsarin muharrami. An saki waɗansu da daɗewa ko da yake har yanzu ana riƙe da 'yan gwagwarmaya 8. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta zargi ƙasar Saudiya da bari a gallazawa 'yan gwagwarmaya da kuma cin zarafinsu, zargin da jami'an ƙasar suka musanta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya, inda uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta, inda ta jawo mutane da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun shekarar 2015, amma ba a basu ba. Ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja.
Uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta da jawo mutanen da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun 2015 ta shigar da su kwamitin. Mutanen da aka ga sunansu a matsayin masu ba da shawara ga kwamitin sun hada da Brigadier General Lawal Jafaru Isa da aka yi tsammanin zai zama wa ministan tsaro ko mai ba da shawara kan harkar tsaron, amma ba a ga hakan ba, kuma ya ci gaba da zama mai tafiyar shugaba Buhari ba tare da korafi ba, musamman ma a duk hirarrakin da muke da shi a baya. Kazalika an ga suna Hajiya Najatu Muhammad da ta taba kin karbar wani mukamin shugabar majalisar kula da jami'ar tarayya ta Dutse. Kamun daga baya aka bata memba a kwamitin hukumar 'yan sanda, sai tsohon babban sufetin 'yan sanda Suleiman Abba, wanda aka tabbatar janye jami'an tsaro da hana tada tarzoma a ɗakin bada sakamakon zabe na 2015, ya sanya tsohon shugaba Jonathan ya kobe shi daga mukaminsa da na tsohon sufeto Solomon Arasi. Za a ce shi ma sai bayan shekaru hudu aka ga sunansa ya bullo a mai bada shawarar kamfen. Akwai kuma irin su Pauline Talan da ta ki karbar matsayin jakada da bayyana cewa ba za ta so ficewa daga Najeriya ba, don a lokacin tana kula da mijinta da bashi da lafiya. Tun farko an sa ran Mrs. Talan za ta zama minista daga jihar Filato. Aisha Buhari da Dolapo Oshiba June za su jagoranci kwamitin. Cikin masu fasaha da aka sa a kwamitin akwai 'yan fim ɗin kudu Nollywood da na arewa Kannywood. Me za su ce ne kowane tasiri kamfen ɗin nasu zai yi? Ita ce tambayar da na yi wa mataimakiyar shugaban kwamitin ta arewa Hajiya Binta Mu'azu.
Shugabannin ƙasashen duniya ma so suke su zo su miƙa hannu su sha hannu da mai girma shugaba Muhammadu Buhari. Ba a taɓa shugaban ƙasa na Najeriya mai farin jinin shi mai karɓuwa irin shi ba.
Hajiya Binta, na ga cikin kwamitin nan ita uwar gidan shugaban ƙasa da kukun jawo wasu waɗanda kamar an ajiye su a gefe ma, wace dabara ce ya sa kuka ɗauki irin wannan matakin?
To ai, ko kai in aka ce ma an manta da wanda ba a yi da su da ba an ɗauko sababbi, kai kanka ka ce ba a kyauta ba. Abin hannu da yawa, arzikin Najeriya da yawa, idan duk aka yi haƙuri aka je aka yi wannan yaƙi aka samu nasara aka dawo, bi iznillah ni na san President Muhammadu Buhari ba wanda ba zai share mishi hawaye ba.
A nasa ɓangaren fitaccen mai yaɗa ayyukan shugaba Buhari ta fayafayen bidiyo a yanar gizo Rabiu Biora ya ce ya ɗi mauce matuƙa da ya duba bai ga sunansa ba.
Abun mamaki sai na ga ba sunan Biora babu sunan raguwar fitattun mutanen da suka dage gurin kare gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan yankin namu na arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. So wannan shi ya kai ni ga yin wancan rubutu na farko don mu nuna wa duniya cewa abin da aka yi ba mu ji daɗi ba. A tabbatar an gyara, muna da gudunmuwa da za mu bayar a cikin tafiyar gwamnatin Muhammadu Buhari.
Ba mamaki an lura ko mutanen shugaban ƙasa ne ba na uwar gidan shugaban ƙasa ba.
To ai, an fitar da shi ma kwamiti na kamfen ɗin Muhammadu Buhari kafin a fitar da wannan. So ba mu gani ba.
Hajiya Aisha Buhari za ta kaddamar da wannan kwamitin a yau ɗin nan Alhamis. Nasiru Adamu El-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Allah ya ji kamar manshata. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 2:13 na safe. Ga su lamu mu barma da shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mumuni Barma ne da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri a wannan sabuwar shekara ta 2019. Shirin Nakasa ba kasawa ba ya sabka a kasar Kamaru inda wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya tattauna da barista Yahaya wani mai bukata ta musamman wanne ya rungumi kasuwanci a garin Kuseri. Bakon shirin na yau ya dage ne da farko akan sana'ar dinki kafin daga bisani Allah ya kara bude masa hanyoyin shiga kasuwanci. An ce dai waka a bakin mai ita tafi dadi. To ku bari in barku da barista a wannan tantaunawa.
Na'am, wato Mama Awal Garba, ina godiya da wannan tattaunawa da kan ilimi mu yi da kai. Saboda shi kasan Hausa suka ce babu maraya sai rago, babu nakasacce sai kasace. Duk wanda aka ce yana da mutuwan zuciya, to koma wani iri ne shi, to gaskiya ba zai yi abun da zai samu ci gaba a tattare da shi ba. Wato ni a matsayin da Allah ya yi ni ban dauki kaina haka ba. Ipoke saboda duk abun da ya kasance an ce maka kana Allah ya baka mazantata, Allah ya baka yarunta, ko kuma Allah ya baka wadatan zuci, to gaskiya ba za ka samu irin wannan problem din ba. Irin yanda Allah ya yi ni sanadiyan kenda ne, saboda ni na san a lokacin da ina tafiya da kafana sanadiyan kenda aka zo aka ce kada a yi min allura, daga baya wani doctor ya yi min allura, ya kasance yana kasance haka, kuma ainihin sai wasu suke cewa ma kawai zan mutu ba zan rayu ba saboda an yi min allura sanadiyan bakon doro. A lokacin da Allah ya kawo ni na tashi na ci gaba da karatu, na yi primary school, na yi secondary school, na gama na yi karatun Qur'ani. Daga baya ina tafiya Allah ya kawo ni garin Kusiri, na zo kaiya kadan kadan na dan soma na gade na dan soma barake bara. To daga baya na ga kai wannan ba abu ne da zai fidda ni ba, ina ta addu'a sai Allah ya bani na samu yanda zan yi na koyi dinki, ina dinki na koyi dinki, ina dinka nawa, ina dinka na mutane, har Allah kullun ina ta addu'ar Allah ya buɗa mani hanyar kasuwa. Saboda naga barace barace bara ba abun da za ta fidda mutum bane, akwai asanci da wulakanci a ciki, kuma bayan haka sai naga sana'a ko kasuwanci shine abun da ya kamata mutum ya yi ya rike darajarsa da girmansa da matsayinsa, wanda babu wanda isa ya raina ka ba, kowa in ya ganka yana son ka. Ifo ke sanadiyan wannan ya sa na samu daukaka a wajen jama'a ganin garin Kusuri ko an ke a Kamaru gaba ɗaya ko an ke a Najeriya ma duka da ganin Kusuri har Duwala ina da irin ku ga kuna manyan mutane a ƙasar nan babu ɗaiɗai ne wanda ban sani ba ɗaiɗai ne wanda ban san shi ba kwanda bani da alaƙa da shi duk me ya kawo wannan wato jajircewa da wadatan zuci da kuma dogara ga Allah da yanda Allah ya yi ni.
Malam yaya yanzu kana da wanda suke aiki ne a ƙarƙashinka a yanzu haka da zunga shi na ganin kana tare da mutane wanda suke ɗauko kaya nan da can kuma suna kaiwa nan da can duk ta hanyar kasuwancin kake ciyar da su kenan.
A gaskiya wanda wato yanda muke harka ina da masu gidana ina da mai gidana nima kuma akwai wanda duka muke tare da su wato akwai mai gidana Hamza Alhaji Muhammad Alhaji Hamza wanda muke tare da shi kuma akwai sauran yara irin su Abubakar irin su dai sauran mutane wanda muke tare da su wanda muke harka tare kasan shin aka ce ma harkan kasuwa ba yanda za a yi kai harka kai kadai ba zai taba yiwa bane in dai harka ne babu yanda za a yi kai harka kai kadai in dai za ka yi harka dole ka yi harka tare da mutane kuma kowa ya ci arziki a karkashinka ka ci arzikin wani ya ci arzikinka to sai ka ga an taru an gudu tare kuma an tsira tare.
Malam yaya a matsayin da kake ciki yanzu akwai waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin wato musamman kamar iyaye da ƙanne da sauransu wanda kai ne dai kake tafi da rayuwarsu da irin fasin da kake da shi?
Akwai su akwai iyaye akwai ƙanne akwai ƴan uwa da abokan arziki duka akwai su. Sai kuma iyalai kuma saboda muna fatan ina ga kamin azumin Allah da zan yi aure su ma wa'annan za su shiga layi akwai yan wanda nike taimaka musu in hakan ta kama in taimakon ya zo akwai wanda nike taimaka musu daidai karfina daidai irin rufin asirin da Allah ya yi mani saboda kowa ina yin daidai iya gurgudunsa kuma iyaye ina yin iya daidai karfinsa saboda nima akwai wanda suka taimaka mani akwai wani mai gidana anan ana ce mai Rabe wato shi ma ya taimaka min Rabi'u shi ma ya taimaka min sosai ta fannin kasuwanci na irin su Hamza irin su Alhaji Muhammad Umar irin su suna nan da yawa wato sun taimaka mani a fannin kasuwanci na sosai wanda ba zan taba mantawa da su ba kuma bayan haka sun taimaka mani a bangaren guraren zama shago duka bana biyan komai ainihin gidan zama da dai sauran wasu abubuwa wa'annan sunaye da na kira muku su ne suka taimaka min da bangarori da dama wanda ba zan taɓa manta da su ba shi yasa ni ma nake addu'a Allah ya hore mani yanda ni ma ina taimaka ma wa'ansu yanda ni ma wa'ansu suka taimaka mani.
Barista Yahaya kenan wani mai bukata ta musamman da ke kasuwanci a kusurin kasar Kamaru idan aka biyo mu a makon gobe za a ji ci gaban bayanansa amma kafin nan ku bari mu je birnin Zandar na Jamhuriyar Nijar inda za mu dora akan inda muka tsaya a makon jiya a hirar da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta yi da Malam Rabe Makaho mai waƙoƙin faɗakarwa da nishaɗantar da jama'a.
Duk wanda ke ga yana yin bara illahi allazi la ilaha illa huwa bakin razo da musulmi kenan tilace ta zame mishi a nan da magara an bude ma'aikata ta makahi iri-iri kan saƙal gado kan takujeru kan abin shahe kahwa kan wasu abubuwa to sun ba mu jari an baka jari ka kashe jika 20 ka saka abin ka hoto bakin titi kana sai da an taya maka shi jika 10 ko jika 7 da rabi anan uwa ma bata zo ba a bazancin riba to muna fata dai Allah dai sa su masanu da shuni da sauran magabatan mu na Afirka ta yamma ubangiji Allah sa su yi adalci su samu mana aiki yanzu anan kasar mu ta Niger akwai wanda suke bar akwai wanda basu yi kuma muna yaki ni ma ina daga ciki wanda man na so a yi bar wanda nake yakar bar wanda nake kiran magabatan mu da masanu da shuni da gwamnati da sarakin gargajiya muna roƙon su Allah ya sa tunda Allah ya raba su da babu Allah ya raba su da talauci su hana mu bara ba tare da mun sha wahala ba
su ƴan uwa na kasa su kamar wani kira zaka musu na su ma su nemi sana'a kansu tunda sana'a dai ita ce mutuncin mutum su guji wannan baran tunda wani lokaci ana ta wulakanta su a wurin bara suna ganin wulakanci da ko kuma masu zuwa wata ƙasa ma suna yin bara
wallahi kirin da zan musu yanzu haka akwai masana'anta ta guragu ga tanan yanzu guragu kin ga busa bara ko su kutaran busa bara mu ma makahin masu bara daddeku ne sana'ar muna da ita to an yi ba sai to da abin da muke so da Allah ya sa magabatan mu in sun ba mu jarin an mi kayan sana'ar asaya gwamnati ta kula da wasu kamfuna kamfani ko su masanu da shuni su sayi kayan namu su kuma mabarata muna kiran su ubangiji Allah sa mana hakuri da dangana da adalci mu koyi sana'a
akwai magada wanda za su gaje ka.
Yanzu haka ina da yaro yana nan dan wani gurin muka taimaka kamar dan abin nan kan kawo manya su zo ko kuma manya sun zo ina suke mai rage ma ana ce mishi wakili mani wannan yaro na shi ma ya karanta wannan ya karanta yanda ya kamata in yau ma ka ce na tahi in dai bariki ta san shi shikenan ni ma na samu magaji ba.
To kamar a irin wannan ayyuka da kake yi tare da hukumomi da kamar yanda ka faɗi irin su dai respe da hukumar ilimi kamar sun taba karrama ka an baka kamar wani tukuici haka
tukuici wanda aka bani dai a kasar nan an bani tunda ban san ba sunan minista akwai wani gida wanda ake cewa na raya al'adu wanda ake cewa CCF minista da kanshi zo ya nada mana suna ya dora mini daraja ya bani tuta ya sa ne waƙoƙi da sojina da komai aka ce ko da yau na mutu ban san ba abinda suka mun katihu tarihi na yana nan a duniya ko a Afirka ta yamma to wannan daraja da suka bani ita kadai ita abun fari ne ni a gare ni Rabo Mukaho
me zaka iya ce ma murya Amurka
yawa
ka zaka mata ko kuma
murya Amurka assalamu alaikum yara meje Amurka kayya maiya meje Amurka maiya meje Amurka kuma yara meje Amurka kayya yara meje Amurka yaro an kare Amurka gari da jirgi gari da mota garin da da ba talauci kun ga kasar da da babu yunwa kayya yara meje Amurka shi da radio Amurka duk duniya akwai shi bakal hwata ma akwai shi jarwal hwata ma akwai shi kayya yara meje Amurka a yara meje Amurka
to jama'a nan shirin ke kammala sai makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin Muhammad Awal Garba da Tamar Abari da bakin shirin na kasa ba kasawa ba ni Sulaiman Mumuni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku assalamu alaikum
madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma ga shirin sharhin jaridun kasar Ghana
Muna buɗe shirin na yau ne da babban jaridar ƙasar Ghana Daily Graphica wacce babban labarin ta shine taimakon Ghana City billion 2 wa bankuna guda 7 na cikin gida jaridar ta ce gwamnati na baiwa masu jarin hannunsu taimako ta tara kuɗi Ghana City billion 2 domin cusawa a cikin bankuna waɗanda ke da tsari mai kyau guda 7 da ba su da cikakken jarin gudanar da aiki har yau dai a jaridar ta Daily Graphic duniya ta tarbi sabuwar shekara jaridar ta ce mutane a ko ina cikin duniya sun yi bankwana da shekara ta 2018 suka yi marhabul lale da sabuwar shekara tarin mutane sun hallara a Manhattan kasar Amurka kenan inda sun karin kashiwa kuma ya gamu da falala ta saukar ruwan sama domin yin bankwana da shekarar ta 2018 a London ku Big Ben's Customary Banks ne ta raba daren inda mutane 100,000 sun ka hallara domin yin bankwana da shekarar a Paris mutane sun hallara ne a Champs Elysees domin kallon wasannin wuta da kuma fitilun da ake gwadawa bisa Arc de Triomphe duda zanga-zanga da masu adawa da gwamnati suka ci gaba da yi a shafin baya na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne ungiyar ECOWAS ta taimaka wa shirin na baya da makarantar sakandare kyauta da tons 2,750 na hatsi ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rubuta cewar ku daina ayyana mutuwa ga shugabannin kasar jaridar ta ce Reverend Dr. Kwabena Oponi Frimpong wadda shine tsohon magakujerar majalisar Krista na kasar Ghana yayi kira ga shugabannin cocicoci da ƴan jarida da su daina ayyana mutuwa ga wasu shugabannin kasar nan an kuma mun leka jaridar Daily Guard zamu samu wannan labarin cirifuni mutum daya ya mutu yayin da aka sabunta tashin hankali jaridar tace akalla mutum daya ya rasa ransa wannan ne labarin da aka tabbatar bayan an samu arangama tsakanin Konkomba da abokan adawar su wato Cikusawa a cikin gunduman Cirfuni dake arewacin kasar nan kuma an lalata kaddarori da dama da sun ka hada da tractor a wannan arangama. Gabaki daya da haka muka so karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaidar Ridwan Abbas, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Damba Barau Fatakku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakku. A yau na so na fara godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu cikin shekara ta 2019 miladiya, wadda mu a addinance tuntuni wata na hudu kenan muke ciki. Da fatan Allah ta albarka a cikin wannan wata da muka isa shekara da muka shigo. Abubuwan alheri da zaɓe-zaɓe da za a yi, Allah ya sa mu cikin nasara. Allah Ubangiji ka ba mana adalin shugabanni mutanen kirki. Allah Ubangiji ka sanya mana alkhairai, Allah ya raba mu da sharurruka. Sannan muna godiya a mai girma gwamnanmu Alhaji Ibrahim Gedan a bisa sahalewa da ba da kwangila da ya yi. Za a zo a yi mana street light a garin Fatakku, za a sa mana solar light a Muhammad Idris Oyi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika, suna na Sani Balak da ke guru jagoran canji a jihar Yobe. Ina kira ga mutanen guru da ke wayanta, me zai kamata mu tashi ranar zaɓe mu nuna ƴancinmu? Akwai lawan Sani Inuwa ya fito takarar majalisar jiha, ina jan hankali da mutanen guru su ba shi goyon baya 100%. Yallon akwai gurin alkhairi a tattare da al'ummar mutanen guri da kewayenta. Don wannan karan ne ya kamata mutanen guri su saka Sani Inuwa. Lokacin da Sani Inuwa ya samu dama a gwamnatance ya taimaki guri, kuma ya nuna guri shi ɗani, kuma ya kamata a saka masa da alkhairi a ɗan zaɓuɗansa a ɗan takarar majalisar jiha, wanda zai wakilci burabirin sabon garin Kanuri tsohuwar guri burabirin.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa katsinar Karanci Najeriya. Ina so ku ba da dama in yi amfani da wannan dama lokacin suna ga commercial aikin don jihar Katsina, ko kuma gwamnan mai Aminu Aminu Bello Matsari. Garin ɗan albasa kusa hanyar da ake rufiya ta mota. Ina sa gungume domin ana kaɗai mana yaranmu. Yana na banki su, kuma muna sa ita ta da lafiya da yanzu, kuma an zo an ɗan ɗaukar shi da sati guda ke nan ba a mai da ba, kuma ko ina cikin jihar Katsina. Ana ta abokan nan saboda kuɗi masaya da ake.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Haka yake, shugaban jam'iyyar Republican Majalisa Kevin McCarthy ya ce shugaba Donald Trump ya sake gayyata shugabannin majalisa zuwa fadar White House gobe Juma'a domin ƙara tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Trump yana neman dala biliyan 5 na gina katanga kan iyakar da ke kudancin Amurka, buƙatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka ƙi amincewa da ita. An tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba Trump da ƙusoshin jam'iyyun Democrat da na Republican ba tare da samun ci gaba ba.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.